da ya kasance a wannan lokaci domin gabatar da karatu da muka saba wanda muka mata suna da ad-daura at-ta'hiliya wato lil hayat az-zawjiyya wanda muka yi watake da Hausa guzurin ma'aurata a musulunci wannan tafi mai muhimmanci wanda muke so ya tattauna dukkanin abin da ya shafi rayuwa namu na yau da kullum rayuwar nan kuwa ya shafi musamman rayuwar aure musamman rayuwar aure wanda musulunci yayi magana wanda kowa da shi yake yin rayuwa rayuwar aure din nan kuwa kowa ba zai wuce shi ba kowa ba zai wuce ta ba saboda kowa da ita akai aka haife shi kowa da ita ne akai aka samar da shi sai haka yau kamar kullun zan gabatar muku da babban malami wanda ma'ruf ne kuma gabatar da shi kawai zan yi ne domin wato karin samun falala kasancewar mu san da wanda zamu gabatar da karatu shine Ash-Shaikh Burhanuddin Ibn Maulana Sheikh Amin Malam Goje wanda ma'rufi ne sananne ne a wannan saha musamman wajen gabatar da karatuttuka domin ba da kariya ga addinin musulunci baki daya kamar yadda muka muku alƙawari duk ranar Laraba insha Allah karfe 11 daidai yau mun samu dan gaucewar lokaci wanda insha Allah muna fatar ba za ta sake faruwa ba haka albarkan sallallahu alaihi wasallam yau muna da topic wanda shine zamu yi magana akan abin da ya shafi wato al-asbab allati min ajliha shuru az-zawaj amma kafin na gabatar da topic ni kafin Sheikh Burhanuddin ya gabatar da makala ga Sheikh Burhanuddin zai gabatar da kansa again kamar yadda wannan al'adan karatun mu ne kenan insha Allah ko da
yake sai a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa sallallahu ala sayyidina muhammadil fati li khatim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim سبحان ربك رب العزة أما يسكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ينقوى المشاهدين الكرام ونمك تاردسو أولا ساها من البركة سيدي شيخ ناصر ابن مولانا شعادو مساتفة بلو أولا شايف من البركة قراتو كما يندمك القوري دران الله ربا داتزو قراتوني من البركة من فائدة mi abubuwa diwa wanda Allah shi ne ko ya bar makan sa iyakan sa ne yau insha Allah muna rana ne ta Laraba wanda daidai da 28 kenan ga watan Zulhijja hijiran shugaba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 da kuma 40 wato da 3 wanda daidai da 27 ga watan 7 2022 miladiyan Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda shi ainihin wato ba abokin gabatarwa na kuma jagoran shirin shine Asyidi Ash-Sheikh Muhammad Nasir Ibn Maulana Sheikh Ado Musa Tafabalewa Allah ya kara masa kusanci da maiki ya gabatar insha Allah wani sati ba da a samu abin da ya samu na jinkiri na yau ban Allah da makalan mu ne kamar yadda shehu ya fada bai fara mana shin fada da izinin Allah assalamu alaikum
na'am alhamdulillah mun ji jawabi daga bakin Maulana Mushaq Burhanuddin wanda ya gabatarwa mai muhimmanci wannan jawabi din kuma shine game da tafsir din da zamu yi a yau tafsir din da zamu yi a yau abu ne wanda yake sananne shine ma'anar aure a musulunci da kuma shari'a da lugha menene aure din aure a musulunci da shari'a da lugha aure yana nufin abin da yake a musulunci da Allah yake nufi da shi shi muke so ni magana sannan baya ga nan kuma zamu magana game da abin da ya shafi dalilan da yasa aka shirya anta yin aure me wa'innan dalilan idan mutun ya san su sai ya lissafi yaga shin shi zai yi aure dan wa'innan dalilin ne koko zai yi aure dan wata dalili ne da take boye a zuciyarsa wannan shine abu na biyu sannan abu na uku wanda zai iya shigowa cikin maganar mu shine menene alaka wanda ke tsakanin aure da dangi me dalilin kirkirar dangi da ubangiji sai aka yi wanda zamu ji shi a ayoyin alqur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan na karshe wanda shine na farko ma'ana at-taqwa sirr tawfiq fil hayat tsoron Allah shine dalilin da ke kawo a samu dacewa duk abin da Allah ya sa da niyan za a yi aure din nan koko aka sa a tsarin aure to za a same shi ne ta hanyar tsoron ubangiji wannan tafsir kamar yadda kullun nake kira ga yan uwa shine a kullun zai zama a shimfidar mu sheba mu saka waran mu cewa dukan mu zama amfana mu saka waran mu cewa dukan mu zama karu mu saka waran mu cewa tafsir ne na al'umman musulmi baki daya bai ta'allaka da wasu firka ba ya ta'allaka ne ga kowa da kowa saboda mu gudu tare mu tsira tare domin matakan da ita samun bargurbi a cikin mu to rashin tarbiyya shi ke kawo mana mu ita samun bargurbi a cikin mu to idan muka yi kokari muka kiyaye wannan barna da za a samu na bargurbi to lallai za mu yi shi ta hanyar yin aure shi kuma hanya ne mai kyau hanyar da kowa da kowan mu ana so ya zamo ya kafa al'umma domin ciyar da addinin musulunci a gaba to alal haqiqa kamar yanda kowa yake kallon mu a yanzu zan mika abin jawabi ga shi Sheikh Burhanuddin ya fara mana imma ya mana bayani akan abin da ya shafi ma'anar aure imma ya bullo mana da abin da ya shafi alaka tsakanin ma'aurata imma ya doka mana al asbab allati min ajliha shari'a zawaj dalilan da yasa ake yin aure Allah ya taimake mu bismillah Sheikh Burhanuddin na
da alhamdulillah daga cikin na dauki asbab wato sabbaba abubuwan da suke sa wato dalilan ko asbaban da suke sa ai a aure din wasu sababi ne yasa shari'a yasa ai aure gaskiya abubuwa ne masu fadin gaske masu kuma muhimmanci wanda da ba aure misali to da da iya rasa al'umma wanda zai fadi magana guda ɗaya aji to amma daga cikin sabbaba da ke sa ai aure na daya akwai sababi na samun wato wadata a rayuwa daga ciki sabila da Qur'ani ya gaya mana cewa Allah ya ce wa ankihu layami minkum wasalihin min ibadikum wa ima'ikum in yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli kaga haka Allah subhanahu wataala ya ce ku yi aure wa gwagware daga cikinku maza da kuma gwagware mata wanda ba su da aure a musu aure in ma an zamo talakawa ne shi yasa ake kin yin ake tsoron yin auren to Allah ya yi alkawarin da azurta ma'aurata daga falalansa Allah haka subhanahu wataala ya faɗa yughnihimullahu min fadli Allah dai azurta su daga cikin falalansa ashe aure babban sababi ne wanda yake sa yake ƙara arziki a tsakanin al'umma da kuma su ma'aurata bisa wannan nasi da Allah subhanahu wataala ya faɗa kamar yadda Sa'adi rahimahullahu yace lalle Allah ya alƙawari cewa lalle aure in ma ana tsoron talauci ne to dai sa wato a samu aure to ana yin aure dan samun ƙaruwan arziki al'umma da kuma ma wanda suke zama tare sannan akan samu sabila da daga cikin sabbaban da yasa akan yi aure dan a samu mai gina zuriya idan mutum yayi aure zai samu dama da zai gina zuriya ta sa a dinga ce bani wane ko dan wane ko jikan wane kamar yanda ya zama wai ko malam Bahaushe kan ce wai da uba ake ado haka malam Bahaushe ke wai da uba ake ado ma'ana ba da uwa ba tunda duk wanda yazo Allah ya sauke ba da ba ta hanyar uwa ne kawai ba uba to akwai illa babba a cikin rayuwarsa domin nasaba babban abu ne mun ji kuma yanda Qur'ani yake faɗa wannan ba lokacin faɗansa bane sannan na uku daga cikin sabbaban da yasa ake aure ana samun wato a aihuwa bayan na da na faɗe ta a dunkula na ce ana samun wato gina zuriya to akwai aihuwa wanda da a samu ƴaƴa wanda da mutum da ya zama dukiyarsa a ce na da gida isasshe yalwacecce da masu tsaro da komai amma in bai yi aure ba to ba da gidan da ya zama kullum ko shiru ne bai zama ba da in zama amma daga ran da ya yi aure har aka fara aihuwa to gidan nan ya zama wuri mai albarka da a dinga jin motsin yara da a dinga jin abubuwa duk wannan shi ma sababi ne wanda ake samun aure sannan ana samun wato a samun tabbaci tabbacin nan wanda abinda ake nake nufi da tabbaci shine samun tabbaci na kariya ga barin fadawa cikin wasu hatsarori shi yasa dama duk da ba muna karatu akan wato hukuncin aure din bane amma sharhi ne misali dama yasa shi kansa auren akwai wanda ya zama wajibi a kansa akwai wanda sunna ne akwai wanda mustahabi to wanda ya zama wajibi a kansa wanda ya san bare iya kare kansa ga barin fadawa halaka ba tunda Allah subhanahu wataala ya riga ya halice mu da wani abu wanda ake kira sha'awa sannan kuma shi aure din yana jawo a daga cikin sabbaba da yasa akan ai aure ana samun wato tarayyan wato ana samun tarayya cikin rayuwa da abokiyar rayuwa wanda in Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana daga cikin arzikin mutum matansa ta zama mutuniyar kirki ashe kaga indiya ta zama mutuniyar kirki da ta gina shi akan abubuwa da yawa wanda in bayi da aure duwa inna kuma akwai alhubb soyayya sai da haka akwai soyayya duk wannan yana daga cikin sabbaban da yasa akan yi aure shi ma da ka samu wato wanda da ta dauke maka abubuwa da yawa domin jin dadin rayuwa wannan a takaice kenan kafin mu shiga wato ainihin nasusi a warware akan wannan na'am
na'am to ku tafi Islam ya da kan wato karatun sai nake ji kamar kada ya kare kasancewar duk abubuwan da ake bukata wajibabbu Sheikh Burhanuddin ya fara mana bayani wanda su wa'innan su ake bukatar su a aure kuma kamar yanda ya faɗa dalilan da ake yin aure domin su a musulunci abubuwa ne masu yawa kuma yawan su saboda yawan amfanin aure yasa aka ware wa'innan abubuwa to insha Allah ni ma ina ga a takeice a dan wa'innan mintuna da zan yi magana na minti biyar din ina ga zan dan kara mana kadan daga cikin abubuwa domin in da mu ta fadin dalilai maybe ni zan iya kawo dalili a cikin mu wani wanda ya aure zai iya hararo wani dalilin da mu ba mu gani ba kamar yadda muka faɗi wannan karatun da yawa yana masu aure sun fi jin daɗin karatun amma kuma akwai wajen da dama zo su kansu wanda suke shirin yin aure wanda ake ce musu tuzurai ne ko muzurai ne tuzuru yawa su tuzuru yawa wanda ya daɗe bai aure ba da kuma matashi mai jini a jika shi ma duka za mu zo wajen da insha Allahu bayani zai yi musu yanda in Allah ya yarda ba za a samu kuskure ba za mu kuma musu bayanin da su ma za su samu dacewa wanda wannan abun shi ne abubuwa wanda yake da a amfani da shi sosai sosai to insha Allah kamar yadda na faɗi shi ne dalilan da ake sa a yi aure daga ciki akwai dalilin nan da Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya gaya mana Allah ya sanya muni duka sai ya sanya halitta tsakaninmu wanda wannan aya ba a taɓa magana a babin aure ba tare da an kawo shi ba ana khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma wannan almawadda wa rahma din ana samun ta tasloli daban-daban amma sila mafi girma wajen samun shi shine yin aure na farko soyayya na ɗan adam da alaka na zuri'a ba zai tabbata ba zai karfafa ba sai an tabbatar da wannan zuri'a din wannan shine ma dalilin abin da yasa Allah subhanahu wataala ya halicci annabi adam ya kirkira masa sayyidatuna hawwa alaiha salam ta zamto abokiyar rayuwarsa na'am ta zamto masa abokiyar rayuwa silent na'am to wannan idan muka kula shine babban abu mafi girma shine istimrarun naw'i wa imaratul hayati bi zurriya aure yakan saka a samu ci gaban nau'in mutane da yan adam sannan kuma za a raya wato duniya da zuri'o'i da yawa da yawa wannan zuri'a in daga cikin su da mu duba shine mafi jigo daga cikin aure shi yasa hadisin Ma'qal ibn Yasar wanda Ma'qal ibn Yasar ɗaya daga cikin sahabbai ne wanda ya samu manzon Allah yake a gaban su Ma'qal yace ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال حديث الإمام النسائي حديث نان صحيح وند معك ابن يسار يكي سوى وني متمي يا ضياء من زن الله يكي يا رسول الله نيفا إنا ميسانا دكينا حدد وتمتش غاتك الشاوى غاتكم إرجد النسبان إلا أنها لا تلد سنة إذا بات حيهوى أفأتزوجها يا رسول الله يا رسول الله annabi zai iya aurenta fa kala la annabi ya ce ba za ka yi aurenta ba domin ya ce masa ba ta haihuwa kwata-kwata fa atahu saniyatan ya sake zuwa manzon Allah ya sake ce ya rasulullahi macen da na aura na samu ga ta manzon Allah ya ce la ya zo na uku annabi ya ce la sai manzon Allah ya ce tazawwajul waludal waduda fa inni ukafiru bikum al umam ku haifi ku nemi aure da yarinya mai son soyayya kuma sannan ku auri wacce take mai son haihuwa ma'ana ko ya aure don ku haihu ku yi aure don ku yi soyayya domin ina son al'umma ta ce wai ta ranar tashin alkiyama anan hadisi ne wanda yake sahihi malamai ba su yadda ko ta baba akan sa ba duk da akwai fawaid hikimomi da aka cire karkashin wannan hadisi shi aka ce na farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na annabi likitan al'umma yana sanar da cewa wannan matar ko kuma wannan mutumin zuri'an su ba su da yawa sannan ba za su samu faki tare da su ba shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake ba shi daman ya auri mace wacce ba ta haihuwa kwata kwata domin akwai fitinan da za ta zo shi ta faru da shi shi ba zai iya dauka ba amma yau a ce al'amari ne ya zo a matsayin jarrabawa wannan dama abu ne mai sauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da matan da ma duk ba su haihu ba wannan a fahimci abin manzo Allah ba yana kin tausasa wa mata ai bane idan muka duba zamu ga matan da manzo Allah ya zama da su guda biyu ne katal suka haihu sayyidatuna khadija alaiha salam sayyidatuna mariya tilqiya alaiha salam wa innan su biyu ne kadai suka haihu sauran gabaki da guda tara din babu wacce ta haihu wannan sai ya tabbatar da cewa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta auren wanda ba su haihuwa bane a'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karfafa ne don a gane wani hikima dake cikin aure shine at-tanasur samun yaya da yawan fitan zuriya wannan shine abu na farko daga cikin hikiman da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa a daura aure abu na gaba wanda zamu gani daga cikin maganan yin aure shine gaddul basari wato daga cikin abin da ke karfafa aure shine akwai abin da ake cewa gaddul basari kamewan ido wannan kamewan idan ya tabbata shi ma hadisin da al-Imam al-Bukhari da Muslim duka suka rawaita idan muka duba wanda hadisi ne sahihi wanda ma muttafaqun ala sihhatihi wanda al-Imam al-Bukhari ya rawaito al-Imam Muslim ya rawaito shine hadisin nan da manzo Allah yake cewa ya ma'ashar shababi man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basari wa ahsanu lil-farji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ku taran wato ma'ashar shabab man istata'a minkum al-ba'ata duk wanda ya samu iko alba'a malamai suka ce shine dama na wadata falyatazawwaj ya aure anan ne bayanin shabbar halin da zai shigo na maganan waye aure yake cancanta masa wani aure wajibi ne akan sa wani makruhi ne wani haramun ne wani kaza ne wanda wannan karatun mu na gaba zamu zo mu gana akan hukuncin aure a musulunci da muhimmancin aure a musulunci to wannan karatun na san zai shafi wannan babi za ku ji fiqihu na irin su shabbar haddin fiqihun da daddu fiqihun wanda suka san iyali suke da iyali kuma karatu cikin addini ba tare da wai an sirka da rashin kunya ko kuma batsa ba to abin da yake anan shine manzo Allah ya ce wanda ya samu dama ya aure fa innahu aghaddu lil-basari annabi sai fara kawo asbab na yin aure rumtsa ido matakan mutum bai da aure to tabbas duk imaninsa da kamewarsa sai ka kai shi bai da cikin hankali dan yau imam gina ta subhanallah la ilaha illa misasa yana kokoyo kansa kaman shi sufanci yake amma ba sufanci bane dai yana buya wa mata yana yin kaza yana yin duk ba kawai bane wannan ba wani tsoron Allah bane ko na ba takura kai ne takura kansa yake aghaddu lil-basari ba kowa zai iya yin iqda'ul basari ba sai in yana da aure ka yadda cewa in ka shiga moto zaka rufe ido ba zaka ga banka ba ka yadda ba zaka na kallon sikirin na waya ba ka yadda ba zaka yawo a kasuwa ba ka yadda to wannan karka ya aure amma in har zaka iya ka bude ido ka ga wata sayyidi ko sayyida masha Allah to ai wannan aure ya wata ba gare ka aghaddu lil-basari ba ka shiga aghaddu lil-basari ba murya mai zaki ba zaka ji ba baraka juwa ka kace ya ma dadi ba makamantan irin wannan domin baraka ya iqda'ul basari ba zaka dinga yaban abubuwan da ba naka bane ba wa ahsanu al-farji sannan kuma zai yafi kai al-aura da ka ga babu yawan mafarkai kai mafarki kace ma anya wannan ba aljana bace ta zo min shekaran je ta zo min yau da daddare gobe da safe je ta zo da yamma da rana a kai ne ba kai aure ba yin aure yana kawo aghaddu lil-basari wa ahsanu al-farji shi yasa manzo Allah yake cewa fa man lam yastati duk wanda bai samu daman yin aure ba kuma ba zai iya yin auren ba fa alaihi bis-sawmi to ya azumi fa innahu lahu wija'un domin yin azumi garkuwa ne ga ma'aurace to insha Allah na ga mintuna na sun cika shabbar hadin din da bai mai ishara ba to amma sauran minti biyar din dai da zan mika masa na batun maganan asbab din har yanzu na san akwai asbab da yawa wanda mun san dama kuma shabbar hadin din ya mana bayanin asbab kafin mu shiga magana akan menene hukuncin aure na'am ai menene ma'ana
na'am to alhamdulillah kaman yanda shehu ya daka fito mana da maganan a fili cikin wannan hadisi da ya kawo na ma'aqal bin yasar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shawarci annabi ya ce a har zuwa dai aka zo kuma aka bada da mafita da kuma aqwalul ulama zantattukan malamai akan dalilin da annabi ya ce a kare auruwan da bata wanda bata aihuwa kwata kwata ba wai ana nufin cewa shehu da ya fito da karatu ba ana nufin cewa wanda ba ta aihuwa kar a aure ta bane eh alhamdulillah daga cikin asbab na sababban da yake sa ake so ai aure na farko shine samar da zuriya mai kyau kamar yanda misali yanda Sheikh Nasir ya fada annabi ya ce tanakahu wani ruwa yana ce tanakahu wa tanasalu fa inni ubahi bikum umam al-umama yawmal qiyamati annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tanakahu ku yi aure reniya ku yi aure wa tanasalu ku kuma hayayyafa yace domin ni zan yi alfahari da ku ni ne alfahari ne da ku ma al-umu ranan kiyama yana daga cikin babban asbabun aure samar da mene zuriya kuma alhamdulillah samar da zuriyar nan fa'idan da ke ciki duk da bamu zo kanta ba amma akwai abin da zamu dinga dan sauka mu dinga dan bayani shine wato duk wanda aka ce maka yana da aure to kamar yanda Sheikh Nasir ya faɗa ni tsuwansa daban yake kuma arzikin sa ma da ka ga wato gaskiya daban yake da wanda baya da aure sudewa hakan yakan faru domin bana mantawa wani bawan Allah yana cewa wato ya kula da wani abu kafin ya yi aure akwai wasu abubuwa daiwa da suka fi karfinsa amma bayan da ya aure albarkacin auren nan daiwa sai an da ya manta ma da wa'innan abubuwa ɗo kuma ita kanta yin sababin aure yana daga sababban aure domin samun lafiya domin aure na sa mutum ya zama mai cikakken lafiya ba ma lafiya na hankali ba ma bayan kamar na hankali da Sheikh Nasir ya faɗa da ga mutum bai da aure bai da cikakken nutsuwa fa da rashin wancan aya da Allah yace li taskunu ilayha din nan wajala bainakum mawaddatan wa rahma din nan ta sabiya din ka ajiye wannan ma nutsuwa na sukuni din lallai na wato rashin na lafiya na jiki ma aure yana ana yin aure don sun samu lafiya na jiki saboda da likitoci sun tabbatar da cewa shi kansa wato tunda Allah ya halicci dan adam bisa da wa'innan sha'awa da Allah ya halicci dan adam tsakanin namiji da mata da shi to in mutum na da aure to lafiyansa ma na jiki da bambanci da wanda bai da aure haka ita kanta wanda take da aure bambancin lafiyanta ya sha bamban da wanda bata da aure sabila da likitoci sun faɗi wannan magana kuma addini ma ya tabbatar da haka to yana daga cikin asbabun wanda ake so ai aure samar da zuriya samun lafiya samun nutsuwa samun arziki mai yawa kuma uwa uba wato arzikin mutum yana karuwa sabila da hadisin nan na annabi sallallahu alaihi wasallam da yake ce mana inna lillahi mala'ika tani Allah yana da mala'iku guda biyu din nan wanda kullun da safe suna hawa sama suna addu'a addu'an daya addu'an sa tun daga hudowar ranar faduwanta shine Allahumma a'adi mumfikan khalafan Allah ka ba wa mai ciyarwa mai a cikin arzikin sa kaga wanda bai da aure bai da wannan karshe da samu ci da kansa ne sai abinda ba a rasawa na sadaka da yake yi ba ma kullun ba to amma duk mai aure kullum ne sai ya ce nan kaga ya shiga cikin wannan addu'a na mala'ika din nan na biyu kuma mala'ikan ɗaya addu'an sa dai dinga ce Allahumma a'di mumsikan talafan Allah ka bawa mai kamewa ka bashi halaka ai afwan asara a cikin dukiyansa da shauran su to yana daga cikin asbabu na aure wato samun arziki kamar yanda dazu muka fara din bayan zuriya ga kuma samun lada na sadaka na ci da iyali tunda wani sahabi ya zo ya ce ya rasulullahi ina da wasu zinare annabi ya ce ka je ka ci da kayan ka da shi ya ce ai akwai wani zinaren ma annabi ya ce ka ci da iyayenka ya ce bayan sa akwai wani ya ce ka ci da iyalanka to kaga insha Allah mai aure duk ya shiga cikin wannan maratib guda uku din ga kansa ga iyaye ga kuma iyalai to yana daga cikin asbabu na aure ciyarwa domin ladan mai aure a ciyarwa kawai duk da bamu zo kanta ba wannan dan shimfiɗa daga cikin asbabu na aure din wanda bayi da shi baya da wa'innan lada din kuma alhamdulillah daga cikin asbabun aure da ka zama kana da manzil naka ma'ana kamar ka mallaki gida naka wanda da a iya yin bako bakon nan wanda ka sani da wanda ma wani ma ba bai da alaka da ita iyalinka bai da alaka da kai duk zuwa yayi sallama yana bukatan ko da ruwan sha ne wanda idan aka bashi kuma abinda Allah zai bayar Allah ne san iyakansa ina gani shehu minti biyar ina cika ko
abuwa abin da ya taba ta nuna mana yawan lokaci saboda ana son jin abu daga wanda kake kwararru a fannin
kuma Sheikh Burhanuddin insha Allah kaman yanda kuke ganin sa wannan waje ba na yau bane dan ka san ina ta tsoron kar wani ya rubuta yace malam da ni kake saboda hikimomin da ake fadi duk wanda ya rasa wannan falalan zaka ga zai ji kaman kana sakarar sa dan ko mu da muke dai gashi muna tsaye mu na tunan lokacin bayan mun ji kaman mun rasa wannan falalan da kake fadi din to alal hakika dan karin da zan yi game da abin da ya shafi hikima na yin aure wanda wato kun ji irin tarin falala da ake samu aure wato ashe wanda ya bar aure shi ya bar dadi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada kar kaga kana zuwa a kunna a tara masu shaka su a barba su kayan marmari su waye su waye dukka ci wannan abun baka ci baka samu komai na dadi ba a duniya me yasa na fadi Allah da kansa ya ba mu labari yace zugina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i Allah ya fara da ya fara sai kawo sha'awa na farko sai ce na mata domin duk gariza na dan adam wanda aka samu bai da karfin sha'awa na mata a tsari ba wai wannan yana cewa wannan mutumin mai baiwa bane a yana wannan mutumin mara lafiya wannan mutumin mara lafiya ne kuma sannan bai cikakken dan adam bai cikakken namiji ba sannan na biyu duk wani abin da zaka samu a testing din sai kan tsaya iya baki ne bai tsallakewa ya wuce hankali ya kai sirri ya kai zuciya amma hatta malamai masana ilimin ma'rifa sun yi maganan ƙari na sanin Allah yana daga cikin alaka na tsakanin mace da namiji sai da yana iya tafiya da ruhin mutum ya shiga wani alam na farin ciki wanda bai san shi ba sai sa manzo Allah ya ce a duniya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu as-saliha duniya jin daɗi ne dan kadan amma mafi kyan daɗin mafi jin daɗin duniya shine ka samu mace ta gari ta kyautata maka a shinsida ta kyautata maka kuma a mu'amalar rayuwarka ta kuma gyara maka wasu abubuwan da ka kara samun su to sai mutum ya duba wannan shi shin ya samu wannan cin dadin shin ko ku har yanzu kai a teburin mai shayi ne kake ganin kawai an kulla ma koyi aka hada ma indomie zaka ce Allahu akbar to wannan ba haka bane ba ashe akwai abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san special ne Allah ya tanada wa dan adam to ku amfani da daman ku Allah yana son idan yayi mutum ni'ima aka gurbin ni'ima to Allah ya baka ni'ima da ya halitta macen da zaka zauna da ita li taskunu ilayha sai kuma kake ka samu wannan abu na gaba game da aure wanda zamu gani shine karara yayi mana magana game da abin da ya shafi gado ba dan aure ba da babu gado ba dan aure ba babu gado domin da aure ne ake sanin wannan dani wannan jika ne wannan kani ne wannan kaza ne dan shege ba ya gado ashe amfanin aure akwai gado a cikin sa shi kuma gado yana samar da wani yana samu a cikin hutu wani zai tashi in an bar shi in dai tashi ne har ya mutu ruwa bari ya samu isha ba dan bai da wannan kokarin amma sai Allah ya samu masa da saukin rayuwa ta hanyar yayi gado ko kuma ya samu masa da tarbiyya wani din asalin sa da dabi'a sa ce dan iska ne ta tacce amma sai Allah ya tausaya masa ya tura shi gidan da zai samu iyaye na gari su masa tarbiyya kuma ya tashi zama na gari to irin wannan ana su samu abu na gaba shine aure shi ke gare gyara nasaba ba dan aure ba ba zaka san uba ba ba zaka san kani ba ba zaka samu ba sai haka ba zaka zama mai tausayi ba ko mai jin kai baka da abota baka da zumunci mu kula da dabbobi yanda dai ake haihuwar mu haka ake haihuwar su amma baka taba jin akuya tana kuka ga kani na gawana ba babu wannan sai da babu maganan aure babu uba babu wa babu kani su dai sun hadu haduwa ne a hadu a watsi a wajen shi yasa da yawa wasu turawa suke da irin rayuwa irin na dabbobi in hum kal an'ami bal hum adall da ka ga rayuwar su irin na dabbobi zaka ga mutum zai mutu ya ce a tara kudin sa a bawa kare wani zai mutu ya ce a tara kudin sa a kai gidan zu wani kuma ya ce a ba a kai wajen tourism wani ya ce a sai da ne yasa babu wannan soyayyen babu wannan zumuncin babu komai to wannan yana daga cikin sirrin da yasa Allah subhanahu wataala ya tanada mana aure shine na farko wannan karamci na dan adam din wala kad karramna bani adama din to ba a samun shi sai da liyan yin aure aure shike gadar da mutum ya samu wannan abu mai muhimmanci shine tsarkake wannan tunani da yawa wanda bai aure ba tunanin sa rubatse ne bai tuka zaka ga tunanin sa gurgun tunani ne insha Allah duk tunanin sa zaka ga yana alakanta tunanin ne ga site guda daya misali wanda bai aure ba shi bai san tsadar rayuwa ba sai haka anan ko shugaba ne wanda bai aure ba in Allah ya yarda za a mutu da yunwa shi na dariya sai da shi in ya samu ruwa kadai ya sha ya koshi kuma shikenan ya huta tunanin sa ba na al'umma bane tunanin sa na wani bangare saka duk tunan da zai bayar da ka gabbata cika ba saboda bashi da tunanin ayya bashi da tunanin mata bashi da tunanin komai shi tunanin sa kawai tunanin mutum ɗaya ne amma mai aure kullun tunanin sa tunanin al'umma ne shi yasa zaku ga zai wahala ku ga an samar da wani fitina a cikin wannan mai aure ne insha Allah sai in ya sai da su amma wanda yake tare da su wannan auren shike mai aure shike gina gari amma in kana so ka ga dan zaman banza wanda bai aure bane to duka irin wayannan falala ne wanda yana da kyau mutun ya duba a cikin aure shi yasa Allah da ya ga mana cikin Qur'ani da yake magana wa mata sai ke cewa wala takhda'na bil kauna falat wala takhda'na bil kauna fayatma alladhi fi qalbihi marad wa kunna qawlan ma'rufa mai karamin tunani mai aure wanda bai aure ba to zaka ga tunaninsa da yawa ba cikakke bane kullun tunaninsa ya zan yi in samu kikkiawa ya zan yi in samu kaza auren ma bai san mali a ciki ba saka zai ta buga jeji bai gane yanda aka dosa ba saka muna kira da mutane su san wannan muhimmancin yin aure saka Sheikh Burhanuddin ba za mu tashi ba a wannan lokaci sai an mana bayanin menene ma'anar aure menene ma'anar aure ta yanda zamu je ma'anar aure lughatan wa istilahan insha Allah kafin nan kuma ina ga bayan wannan ba za mu tsaya ba za mu tsaya a wannan karatu namu
alhamdulillah Allah ya saka ma ashe Maman Nasiru da albarka kage inda yake kara fito mana da abubuwa muhimmai fa gaya wanda ba gurin irin su ba Allah baraka ji irin wannan maganganu ba ka duba da inda yake fito mana akan irin nutsuwa na shi mai aure din kuma ka duba inda ya fito mana da wata rayuwa da waɗanda ba musulmi ba wasu da yake ciki suke yi kamar da ya buga mana misalin turawa da suke irin wannan sayin irin wannan rayuwar a haɗu kawai kai ɗayanka a haɗu kamar dabbobi yanda ka san kamar irin wato Qur'ani yayi gaskiya ayan da shehu ya kawo mana da Allah ya ce ulaika kal anami balum adal ulaikum al-ghafilun eh Allah ya ce kamar dabbobi suke kai bari ma sun fi dabbobi bata domin dabba ai bayi da hankali dabba bayi da kaza amma su suna da kaza suna kaza amma ku duk wannan abu ya zama shafaffe ba su aiki da shi sun gane ba idan dan ka duba kamar misali afwan duk da dan yi magana ya kan ma'anan ma'anan zawaj eh to amma afwan shari'i a cikin da ta'aliki ya maganar Sheikh Maman Nasir da ya buga wannan misalin cewa suna haɗuwa kamar dabbobi ne ji ya kama hankali na domin su sukan haɗu ne kawai ana ganin wannan kamar shi ne fi holewa wannan ya fito daga nan wancan ta fito daga nan a haɗu kawai a yi holewa kwana biyu a rabu a watse tabiya da rashin nasaba ɗin sai ka ga mutum ya tashi rusuwa kamar yadda ya buga misali ya ce dukiyarsa duka ya tara amma a ba makaransa wani kuma ya ce a ba makuliyansa wani ma wata dabba ne dai duba ta wata saniya da yake kiwo ya ce a bata a bana mantawa wani bature na ga wato tarihin rayuwarsa wani wanda Allah ya hore masa ilimin technology ne sosai ya kere abubuwa da yawa wai da yake tarihi sai ya ce shi ya tashi dai bai san da ainihin specific babansa ba sabiya da ya tashi ne a hannun mamansa to kaga wannan yake gwada cewa wato ba an same shi hanyar menene aure ba ne kaji kuma duniya Allah ya ba shi duniya kuma dangin mamansa ma ya takaita ta dai taba gaya masa a wani kauye ne take kaza 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 wanda koyi rayuwa ne wanda ita ma koyi ta fito tana zaman kanta shi yasa ko har aka same shi kuma ta yi maintaining din sa dai aka yi karatu aka yi in shi da shi bai san zuriyar babansa ba dama bai san shi ba bai san ma waye ne babansa ba ko ma wani ne ma daga kauye ya zo wucewa ya ne da ya kaga duk wannan aure mu ya katangance mu gabarin haka sai dai in mutum shi ya ke biyo ainihin right channel da musulunci ya dora kaga mutum ya rayu kawai kamar dabba bai san wani nasa ba ba kani kamar yadda Sheikh Maman Nasir ya faɗa ba wa ba kaka ta wajen uwa ba kaka ta wajen uba babu kawu babu kaza to zuwan nan ya zama shugaba ya iya azabta mutane dai to tabi haka da ya tashi mutuwa shi ma ka dukiyoyin da yawa ya ba mu wannan makaransa a ta ci da shi a kula da shi wannan ya ba makaransa har mafulawa an ba da duwo su daga cikin wanda daga cikin dukiya kaga wannan da rashin da aure da ai gado da ai ne da shauransu sannan kuma daga cikin asbabin aure afwan yana daga ciki wato kudin kar a manta ka a dangi insha Allah mutum da yayi aure to a dangi bara a manta shi ba da izinin Allah in Allah da ko da ma bai samu haihuwa ba in da yarinya ta bayin aure wata ran in matansa ta zo ko da wanda yaran gidan wanda lokacin da wannan yayan su yake ko kuma babban su ne ye auren koda suna kanana in aka zo aka ga wance ta zo biki ta take zuwa ai wancan matan ita ne wani da kuke jin labarin sa kaga aure albarkan aure an tunasar da shi wani ma ganin ta ko in yi sai tuna shi sai ya masa addu'a kamar yanda su jewa da ka ga da ka tuna da mahaifinsa kai wani fa dan wani ne Allah ya masa rama Allah ya masa kaza kaga ashe aure yana daga cikin asbabun da yasa ake yin sa gudun kada ma amanta ka a zuriya ko kar amanta ka a society ko kuma kar amanta ka a gari ma baki daya wato daga cikin asbabu shi kuma na aure din duk da ne dan yi ma'anan zawaji amma wannan din Najeriya fa dauka to shi ya nada daukan hankali na shine shi wato daga cikin kamar yadda dazu muka fada arziki na shi da aure yake bayarwa baya ga haka mutum zai iya koyon shugabanci tun daga gida saboda insha Allah da ka san da idan kana da iyalai in ma ɗaya ne in ma biyu ne kowa da ka zauna da ita da halinta wanda duk wanda yake da iyali sama da guda biyu zai ga haka wance ta fi wance to wajen kware wajen kaza wance kuma ta fi wance wajen kaza to kaga kowanne sai ka zauna da shi bisa halinsa to waje kaza yana da failure waje kaza kuma yayi qualify ya dace sai waje kaza kuma bai dace ba to wannan dama shi dan adam malamai sun gaya mana wato da ka iya daukan shanu garke guda 100 ka kiwata su da sanda guda 1 daga nan ka kora su har Lagos amma dan adam mutum biyu in da ka zauna da su ko uku to kowa da ka zauna shi da sandansa ne da kowa da irin halinsa amma in ka ce duk halin wani shi da ka yi hukunci ma wani to da ka rayu kai ɗayanka baka da abokin zama sannan a ƴaƴa ma da ka iya in Allah ya hore ma zuriya da ka iya gane halayya bayan na su iyalanka wani yana da hakuri da a cuce shi ya kura wani yana da gaskiya wani yana da rawarin kai wani bayi da hakuri duk wannan kowa da ka san iya yayi da ka dora shi kuma kowa wani baiwa Allah ya masa ka dora shi akai wannan duk baka da iyali baka da aure wannan duk ba za ka gane wato ina ganin wannan ba to a nan dai shi gashi na cinye
insha Allah
ko ina
yau da karatu na da mu sai akan magana babu zawadi kamar yanda Sheikh Burhanuddin ya yi zawadi kuma abin da yasa ni ma na ga muhimmancin shi kamar ma'anar zawadi da makamata yayin daura tsakanin sa da ahammiyatul zawadi da fawaidul zawadi haka ma'ana abubuwan da ya shafi tun da yanzu mun yi asfa dalilan yin aure to shi menene auren domin dalilan yin auren nan a iyakin an tsaya wani ina ga kafin wani sati zai je aure kafin sati daga cikin masu wuraren mu insha Allah wanda ya je aure za mu zo mu ji labari saboda me yasa wannan alkhairan kar ku bari ya wuce ku ku yi kokari alkhairan ya zo ya same ku dan duk wanda ya ji ana faɗin wannan fada'il din kaza da kaza da kaza to ya kamata ya yi kokari wannan falalan ta same shi tayin da idan ta same ka shikenan sai ya zama labarin da ake da kai a ciki domin karatun mu yi magana akan maganan dalilan aure kowa zai gani a takaice an tara abubuwa sun fi abubuwa marasa iyaka na farko an faɗi irin yanda ake samun lada aure na biyu an faɗi yanda ake samun zuri'a da aure ne ake samun karuwa a duniya da shi ake samun rayuwar al'umma da aure ne ake samun lada da aure ne ake samun karin lafiya da aure ake samun karin arziki da shi ake samun tunani da aure ne ake samu ake har sanin jin daɗi ma an ce da aure ake wanda bai aure ba to komin kuɗinsa in komin talaucinka talaka ka fi jin daɗi domin haka Allah ya tsara kawai shi abin da ya sa duk wani abu da kake tunanin menene ya ne wato abin da ya wuce tunanin hankali ya wuce labari saka Allah subhanahu wataala shi ya san me yasa ya sako wannan sirri ne na Ubangiji da ya a cikin aikinsa da tsarinsa domin ya gabatar da wannan al'amari sai haka to idan muka duba a wani abu daya wanda zamu gane shine zamu kula da wani abu a ciki shine gaba tafiq dinmu da muke so mu tattauna tafiq ne da zai mana bayani game da abin da ya shafi ma'ana abu na farko da muke so gaba ya mana magana shine dami magana akan ma'anar zawaj wanda yanzu muke ta kokari Sheikh Burhanuddin yayi mana jawabi akan ma'anar zawaj amma sai Allah bai yi ba saboda lokaci ya ha'ince mu ko ku bara mu ta ha'ince mu ba lokaci ya zo mana dab da karshe insha Allah to in Allah ya yarda in Allah ya kai mu sati mai zuwa da ku ji wasu tafik masu daɗin gaske masu zaki don wa'innan in kun kula za ku ga yawan ayoyi ya yi yawan hadisi wasu ko su suna nan har yanzu practical suke so a rayuwa kuma sun ji akwai akwai wanda insha Allah za su mana bayani abin da yasa wannan tafik ne na rayuwar mu yau da kullum
to yana da kyau da mu da ku ya zanto duka muna tafiya da abin da yake waƙi ne abin da yana rayuwa a society shi yasa muke so mu tattauna shi to wannan abin da zamu tattauna gaba shine na farko menene ma'anar aure me ma'anar aure na biyu menene ahammiyatuz zawaj ma'ana muhimmancin yin aure muhimmancin aure duk wannan abin da kuke ji muna faɗi kwadaitarwa ne to muhimmancin yin aure na uku me fawaid amfanin yin aure din amfanin yin aure yanda daga ana ruwan sama ka rasa abin da zaka ci a daki da shauran su to dai za a ga maka muhimmancin sa da amfanin sa sannan bayan amfanin aure wanda zamu shiga cikin sa shine soyayya kafin aure da soyayya bayan aure wannan suna daga cikin topic da zamu tattauna a sati na gaba kuma insha Allah zamu yi kokari mu rabbin sa da alqur'ani da hadisi ta yanda dai zamu tsarin musulunci ne insha Allah inda Sheikh Ibrahim din zai mana kalma ce ta suka saboda minti 40 yayi insha Allah kafin nan sai mu duka da
eh alhamdulillah kaman yanda Sheikh ya fada in Allah ya yarda a karatu na gaba musamman da yayi maganan koda ana ruwa gaskiya dai akwai abubuwa wanda ba ababan dadi ji wanda in an fara ma fadan su insha Allah bara a so ma a yanke ba musamman irin aka shiga irin wato fa'ida dake ciki da na aure din da hamiya din da soyayya hasa wanda gaskiya Allah da ya kara mana ni'ima da san manzon Allah kuma ya kara wa annabi wasila da ta albarkacin sa muka samu irin wannan wato kikkiawan rayuwa wanda take mai albarka wanda take mai tsari sosai sosai kuma duk in an shiga cikin fawaid wato zawaj din insha Allah da mu ji kaman yanda irin da aure ne alaikum salam mutum zai zama ya samu sauƙin rayuwa sosai sosai dan akwai abubuwan da in mutum ba mai aure bane yanzu da ga mutum dire da dakin sa shi dai share dire da gidan shi dai share dire da kaza amma in dai duk da aure duk irin wannan abu da ka ga ya ma manta da shi irin kaga mutum yana wanki kaga mutum yana guga wani ma ga yanzu ya ma manta da
ai haƙuri kiran mun ba ga wani karatu ba ne wannan akai maliki ne ma
abuwa ni dai da ajire insha Allah musamman daga shi na tsirina ya tana da mana wasu abubuwa da wanda ni kai na har Allah Allah nake ranan sati na gari in ji daga bakin sa wasu abubuwa da baraka Allah ya saka
wato ni ne hadith al-ahad bil khuruj min zaka zaman shi ke da mako insha Allah insha Allah anan zamu dasa aya kaman yanda ma su bibiyan mu muke sanar da ku cewa wannan karatu ne wanda ana samun sa a wajaje daban-daban musamman channels namu da na saka a cikin gidajen TV kamar yanda mun yi magana da gidan TV na Al-Faida wanda insha Allah za ana sakawa zai na zuwa muku kai tsaye kaman yanda ga muna yi din nan za a samu lokaci na musamman da ana sakawa sannan kuma akwai gidajen radio da muka faɗi cewa sun ce za su na ɗauka ana sakawa to wayanda su ma suka yi magana an ba mu lokuta in na gari kaza ne insha Allah za mu zo mu sanar da garuruwan da kuma lokacin da aka bayar da ana sakawa sannan kuma sai na channel din mu wanda yanzu ake gabatarwa kai tsaye duk ranar Laraba shine wannan channel mai suna Nasir Shakadu Musa wanda insha Allah a nan ne za ana samun karatun kai tsaye live insha Allah karfe 11 a kowane ranar Laraba sai kuma channels da yawa musamman na YouTube akwai channels na Zawiya TV wanda suke daura karatuttukan dariƙa daban-daban akwai channels wanda ya shafi muassasa akwai channels na al-irfan akwai channels na zumuncin mu akwai channels na wannan mai jama'a online akwai shafin sarki zaki akwai channels dai wanda ba mu san adadin su ba akwai wanda aka bude da Sheikh Burhanuddin wanda an bude da sunan sa ni ma da abu da suna ta Allah ya taimake mu Allah ya sa mu dace assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
Thank you.